لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ بدأ تفسير منوتا رمضان شكرا دبو تياد تاريخ تتعرب إنه هدو في رمضان الله صلى الله عليه وسلم تتعرب مكزوة مدينة وجدد شكرا دبو بيو تأشرين دا أكم إلادية ويو إن شاء الله زامو مجلسنا نوكوكو زامو مجلسنا نوكوكو ومن أتلم سورة الأنعام أجي من سيا أكرشن آية تبو مشاتيا yau kuma insha Allah za mu tashi a farkon aya ta 12 inda Ubangiji ta'ala yake cewa ulliman ma fi samawati wal ardi
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ulliman ma fi samawati wal ardi qulillah كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون.
قل لمن ما في السماوات والأرض يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في السماوات والأرض أبن تكيشكين سميدة كسلم حليتا تكيشكين سمدة كسا ويا حليتا ويا ملكيتا ويا كسرفاتين دي قداما حليتا تكيشكين سمي ملائك الجني الدوة حليتا تكيشكين سمى waye halitta su in ba Allah ba subhanahu wataala halitta da ke cikin kai mutane da dabbobi da ruwa da sauran halittu na Allah subhanahu wataala sama da kasan ma mallakan wani ne mallaka ne na Ubangiji subhanahu wataala idan sun amsa ko ma ba su amsa ba qul lillah sai mallaka ne na Ubangiji ta'ala Allah shi ya halitta su yake mallaki da su kuma yake sarrafa su yadda yake so كتب على نفسه الرحمة ألا يوجب توكنس رحمة توسيا وباينسا لا يجمع عنكم الذي تتراكو إلى يوم القيامة زوات رانا القيامة لا ريب في الجباب شكا عشكنسا فألا ذي تاشئ القيامة كما يتتر متاني رانا القيامة الذين خسروا أنفسهم ودن سكي هتارا كاونا فهم لا يؤمنون سوب في إيمان يتاشئ القيامة وتصوني كفري Ubangiji ta'ala shi yake mallake da sama da ƙasa da abun da ke tsakanin su halittansa ne mallakansa ne cikin suratul ma'ida Allah ta'ala ya ce walillahi mulku samawati wal ardi wa ma bainahuma yakhluqu ma yasha'u wallahu ala kulli shay'in qadir wato mallakan mulkin samai da ƙasa da abun da ke tsakanin su na Allah Allah shi yake mallakan su yana halittan abun da ya ga dama kuma shi mai iko ne a kan komai wato Ubangiji subhanahu wataala shi yake mallake da sammai guda bakwai yake mallake da kasai guda bakwai da kuma halittar da ke tsakanin sama da ƙasa wato duk abin da kake gani dai na halitta Allah ta'ala shi yake mallake da shi kuma yana halittar abin da ya ga dama Allah mai iko ne a kan komai wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar wannan yana nuna mana توحيد الربوبية جاء أنجلي تعالى شيني رب العالمين وبنجد تالكي مهل تنقومي لقوة سنن كتب على نفسه الرحمة ألا يوجد توقف التوالي توسيا وباينسا شيني أرحم الراحمين واتو ما في توسي ما ستوسي شيني ما في تنقن ما ستنقش كمان دي تبتا حديث الشفاعة cikin ceto bayan an gama ceto ranar alkiyama Allah ta'ala zai ce shafa'atil mala'ikatu wa shafa'an nabiyuna wa shafa'al mu'minuna wa lan yabqa illa arhamur rahimin mala'iku sun yi ceto annabawan Allah sun yi ceto mu'minai sun yi ceto babu wanda ya rage kuma sai mafi tausayi masu tausayi, wato shine Ubangiji Ta'ala sai ya kamfato daga wutar jahannama yana cire masu imani ko min raunin imani mutum ko da imanin sa bai wuce kwayan zarra ba, Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala zai cece shi ya fitar shi daga wato ainihin wutar jahannama. Haka Ubangiji Ta'ala shi ya fi kowa tausayi. Annabawa suna da tausayi sun gama nasu, mala'iku suna da tausayi sun gama nasu, mumine bayin Allah suna da tausayi sun gama nasu. To sai Allah kuma mafi tausayin masu tausayi, mafi jinkan masu jinkan, sai tattaro dukkan sauran waɗanda suke da imani ko da bai wuce kwayan zarra ba ya fitar su daga wutar jahannama ya kai su aljanna. Ubangiji Ta'ala yana cewa wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima, kar ku kashe kawunan ku, Allah yana jin tausayin ku. Wannan aya tana nuna Allah yana tausayin ka ce da kanka, domin ya ce kar ka kashe kanka yana jin tausayin ka. Da za a kyale mutum da zai kashe kansa, ko da ka duk wanda wato ya kashe kansa Allah Ta'ala ya fi tausayin sa fiye da shi. In ma baka kashe kanka ba, Allah ya haramta maka kashe kanka domin ya nuna cewa ya fi tausaya maka. Sai ka Allah Ta'ala ya aiko manzanni saboda kada mutum ya yi abin da zai kai shi wutar jahannama bai sani ba, sai aka aiko manzanni don su nuna maka saboda tausayinka da Allah Ta'ala ya yi. Hadisi ya tabbata cikin Bukhari da Muslim, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce, inna Allah lamma khalaqa al-khalqa kataba kitaban indahu fawqa al-'arsh inna rahmati taghlibu ghadabi. Allah subhanahu wa ta'ala yayin da ya halitta halittarsa ya rubuta wani littafi a wurinsa a saman al'arshi, yana cewa inna rahmati taghlibu ghadabi, rahmata tabbas rahmata tana rinjayen fushina, wato rahmar Allah ita tafi yawa akan fushin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kamar yadda ya zo wani hadisi, sabaka da rahmati ghadabi, wato rahmata ta rinjayi fushina. Wato za ka samu idan a cikin ƴan adam za ka samu wanda mai yawan fushi ne, wato fushinsa ya fi tausayinsa yawa, za ka samu wani kuma akwai tausayin akwai fushin, to babu wani wanda tausayinsa ya kai tausayin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Za ka yi masa abubuwa da yawa bai fushi da kai ba, sannan za ka man laifi ka tuba kuma ya yafe maka take laifi, kuma ya dinga tallata maka tuba. Shi ne wanda mutum zai je da laifuffuka da yawa ranar alkiyama bai tuban ba, kuma Allah Ta'ala sai yafe masa in ya ga dama. Shi ne ma'anan wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha'u, Allah yana gafarta abinda bai kai shirka ba ga wanda ya ga dama ya gafarta masa. Sai Allah Ta'ala ya ce la yajma'annakum ila yawmil qiyamati la rayba fi, tabbas Ubangiji Ta'ala sai ya tattara ku zuwa ga ranar alkiyama, kuma babu shakka cewa alkiyama za ta tashi. Wato duniyan nan ba lokaci ɗaya Allah ya halicci mutane ba, an yi su ne jilan ba da jini, wasu jama'an su zo su tafi wasu su mai gurbinsu, wasu su zo su tafi wasu su mai gurbinsu, shekaru dubbunai ana yin mutane, wannan ya mutu wannan a haife shi, wannan ya mutu wannan a haife shi. Amma idan an zo tara alkiyama kuma lokaci guda za a tattara mutane ranar alkiyama, shi ne ma'anan Allah Ta'ala zai tattara ku har zuwa wato ranar alkiyama, kuma babu shakka tabbas zai haɗa ku. Kuma ya tabbata a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, za a tashi mutane ne kamar yadda suka zo duniya, innakum satuhsharuna yawmal qiyamati hufatan uratan ghulla, lalle tabbas za a tashi ku ranar alkiyama kuna wato marasa takalmi, kuma ba wanda yazo da takalmi duniya, sannan kuna masu loka babu kaciya. Haka galibi mutane suke zuwa duniya babu kaciya, sannan kuma kuna tsirara ba mai zuwa da shiga duniya, kowa tsirara yake zuwa. Haka za a tashi mutane kamar yadda Allah Ta'ala ya ce, kama bada'na awwala khalqin nu'idu, kamar yadda wato muka fara farkon halitta haka nan za mu maida halitta ɗin. Ubangiji Ta'ala zai tattara mu ya tada mu. A cikin suratu Taghabun Allah Ta'ala ya ce, yawma yajma'ukum liyawmi jam'i dhalika yawmut taghabun, ranar alkiyama rana ce da Allah Ta'ala zai tattara mutane, zai tattara ku ga ranar tattarawa, ita ce ranar alkiyama, kuma ita ce ranar kamunga, wato ranar dukan hanci, ranar da mutum zai yi nadama yayin hasarar lokutansa da ya bata a nan duniya, ina ma ya cika su da zikirin Allah, ina ma ya cika su da ibada da bautan Ubangiji subhanahu wa ta'ala. A cikin suratul shura Ubangiji ta'ala ce wa kadhalika auhayna ilayka qur'anan arabiyyan litunzira ummal qura wa man hawlaha wa tunzira yawmal jam'i la raiba fihi fariqun fi jannati wa fariqun fi sa'ir. Allah ta'ala ce haka nan muke maka wahayi, wato muke yin wahayi zuwa gare ka na alqur'ani wanda aka saukar da shi da harshen larabci domin ka gargadi uwar alqayyu ita ce makka, wato ka gargadi mutanen makka da wadanda suke gefe makka su ne mutanen duniya gaba daya domin kai musu wa'azi. Sannan wa tunzira yawmal jam'i, ka gargadi mutane ranan taruwa ita ce ranar alqiyama wanda babu shakka a cikinta, wanda jama'a da su dace su kaso kashi biyu, fariqun fi jannati wa fariqun fi sa'ir. Wasu jama'a a cikin aljanna su tafi aljanna, wasu jama'a kuma za su tafi wato ainihin wutar jahannama. Saboda haka kafirai su ne suke shakka na tashin alqiyama, amma mu'mine ba sa shakka. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce dukkan waɗanda ba su yarda da tashin alqiyama ba, to waɗannan su ne waɗanda suka yi asara. Allah ta'ala ce alladhina khasiru anfusahum fahum la yu'minun, waɗanda suka yi asaran kawunansu ba sa imani da wato na tashin alqiyama. Menene asaran kai? Shi ne ka kai kanka zuwa ga wutar jahannama. Dukkan wanda bai yi imani ba to ya yi asaran ransa, domin zai kai kansa zuwa ga wutar jahannama. Wannan shi ne babban wato ainihin asara. Wannan shi ne aikin munafukai da kafirai, sun yi asaran duniya da lahira. A cikin suratul zumar Ubangiji ta'ala yana cewa qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm alqiyama ala zalika huwa alkhusranul mubin. Hakika masu asara su ne wanda suka yi asaran kawunansu, suka yi asaran iyalinsu ranar alqiyama. Allah ta'ala ya ce wannan ita ce asara wanda take mabayyaniya, ce kai asaran aljanna kai da wutar jahannama. Ine ne asaran iyalai? Shine iyalanka su tafi aljanna kai kuma ka tafi wuta, ko dukkanin ku tafi wutar jahannama. Saboda haka kai asara kenan, domin a wutar jahannama ba a haduwa, a aljanna ne ake haduwa. Amma dukkan wanda ya yi imani ya kyautata imaninsa, to Ubangiji subhanahu wataala ya kan tashi a aljanna kuma tare da iyalansa. Allah ta'ala bai zai raba shi da iyalansa ba, in ya raba shi sun yi a yayi asaransu, to sai Ubangiji ta'ala sai ya hada su. Kuma inda Allah ta'ala yake cewa wallazina sabaru ibtigaa wajhi rabbihim wa aqamu salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata ulaika adanin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartum fadima uqbata. Dukkan waɗanda suka yi haƙuri, suka rike addini domin neman yardan Ubangiji subhanahu wa ta'ala, domin neman yardan Allah, suka ciyar da dukiyansu fi sabilillahi a sirrance da bayyane, idan aka yi musu mummuna su saka da kyakkyawa, Allah ta'ala ya ce waɗannan suna da kyakkyawan sakamakon ranar alkiyama, ita ce aljanna ta zama wanda za su je su zauna su dawwama a ciki har abadan abada. Kuma ba so kaɗai za su zauna ba, da dukkan wanda ya yi imani daga cikin iyayensu da matayensu da zuriyansu ƴaƴansu da jikokinsu, duk sai Allah ya haɗa su a aljanna. Ubangiji subhanahu wataala ya ce sun samu wannan saboda haƙurin da suka yi, madalla da kyakkyawan sakamako na masu haƙuri, wato shi ne aljanna. Wadaka dukkan wanda ya yi imani ya kyautata imaninsa, Allah bai zai raba shi da iyalansa ba. Sannan kuma ya samar wa kansa rahmar Allah, Allah ta'ala zai masa rahama da sababin imaninsa da tsoron Allahnsa. In ku ba haka ba, to ya yi asaran duniya, ya yi asaran lahira, ya yi asaran kuma iyalansa. Idan aka mutum tambayan kabari, Ubangiji subhanahu wa ta'ala dama ya tanada masa gida a aljanna da kuma gida a wutar jahannama. Idan aka masa tambayan kabari sai ya amsa man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka, wane ne Ubangijinka, menene addininka, wane ne annabinka. Idan ya ce Allah shi ne Ubangijina, shi ne mahaliccina, abun bautana, addinin musulunci shi ne addinina, kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne manzona, to sai a ce ka duba can da inda za a kai ka wutar jahannama ne, ga can wajen zamanka. Amma Allah ya mutu janna, sai a nuna masa gidan aljanna, an za su ma sai ce fara za ku ba jami'a sai ya gan su gaba daya. To inda a ce bai iya amsa waɗannan tambayoyin ba da ya yi a kasar gidansa na aljanna zai tafi wutar jahannama, mu'mini sai su kaɗi gidansa na aljanna. Saboda haka dukkan wanda bai yi imani ba bai gyara imaninsa ba ya yi asarar gidansa wato ainihin na aljanna. Babu asara mafi girma kaman kai asaran aljanna. Babu asara mafi girma kaman asaran addini. Ya zama cewa ka yi asaran addininka saboda haka za ka yi asaran wato gidanka na lahira. Ubangiji subhanahu wataala ya ce waɗanda suka yi asaran kawunansu ba sa yin imani. Ba sa yin imani da ranar lahira. Dukkan wanda bai gyara imaninsa ba to ya yi asara. Idan an auna ayyukansa ranar alkiyama to za a samu munanan su suka rinjaya a kan kyawawan. Wannan ita ce babban asara. Amin da Allah ta'ala ce wal waznu yawma idhin al haqq fa man thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina yazlimun. Wato auna ayyukan bayin Allah tabbas ne gaskiya ne ranar alkiyama. Dukkan wanda kyawawan ayyukansa suka rinjayi munanan ayyukansa waɗannan su ne waɗanda suka samu rabo ranar alkiyama. Wanda kuma mummunan ya rinjayi kyakkyawan waɗannan su ne wanda suka yi asaran kawunansu saboda sun zalunci ayoyin Allah shi ne mai ji kuma shi ne mai ili. Wato duk abin da yake zaune a nan duniya ko dire ko rana. Duk abin da yake matabbaci a nan duniya ko dire ko rana na Allah ne subhanahu wa ta'ala. Shi ya halitte shi, shi ya mallake shi, shi yake sarrafa shi yadda yake so. Wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah shi ya halitte ku da dukkan abin da kuke aikatawa. Ko kai ka san'anta abin da hannunka to halitta ne na Ubangiji subhanahu wataala, shi yake sarrafa shi yadda yake so. Kuma yana karkashin kulawan Ubangiji subhanahu wataala. Dukkan Allah ta'ala yana ji. Kuma babu abin da za ka yi abin da Allah ta'ala bai sani ba. Yasma'u dajiban namlati fil lailati zulma'i ala sakrati malta. Allah ta'ala yana jin tafiyan tururuwa a cikin dare mai duhu kuma akan kan dutse wato a dutse mai santsi. Yana jin yadda tururuwan take tafiya. Kai kuma ko a kan leda ne ba ka jin tafiyan tururuwa. To haka nan Allah ta'ala masanin ciki da waje ne na ɗan adam. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma. Allah ya san abin da ke gaban mutane da abin da ke bayan su, su ko ba su ta suke wa shi ilimi ba. Saboda haka babu abin da zaka buya zaka yi ya buya wa Ubangiji subhanahu wataala. Allah ta'ala alimun bi zati sudur, masanin wato abin da ke cikin kiraza ne. Sai Allah ta'ala ya ce kul a ghayra Allah.
Kul a ghayra Allah attakhidhu waliyan fatiris samawati wal ardi wa huwa yut'imu wa la yut'am. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين.
وبنجي تعالى وله ما سكن في الليل والنهار وله ألا قل أغير الله أتخذ وليا. قلت يا موسى يا رسول الله ينزل إن تكوني شيني ولي نبا الله با. Ki dauki wani cewa shi ne zai cikinci al’amura na, ina tammanin rahama a wajensa, ina tsoron azaba daga gare shi, kuma ba Allah ba ne yanzu zan yi haka? Wato ma na ba zan yi ba kenan. Fatiri samawati wal ard, kuma Allah shi ne mahaliccin sammai da kasai, ba Allah ta yi zan yi riki wani kuma a matsayin shi ne abun bauta na, shi ne wanda zai cikinci al’amura na. Ga wanda ya halitta sama da kasa. Wa huwa yut'imu. Allah shine mai siyar da bayinsa wala yut'am ba a siyar da shi. Shine mai azurta bayinsa babu mai azurta shi. Qul inni umirtu an akuna awwala man aslam. Ka ga musu ya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Inni umirtu ni an umurce ni an akuna awwala man aslam, na zama ni ne farkon wanda ya musulunta a cikin wannan al'umma. Don manzo kuma shine aka aiko shi da wahayi ma gabaɗaya da addinin musulunci. To an umarce ni ne farkon wanda zan fara mika wa Allah ta'ala wuya. Wala takunanna minal mushrikin, kar ka kasance daga cikin mushrikai wato kar kai wa Allah ta'ala shirka. A nan Ubangiji ta'ala yana umurtar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa kafirai fa shi fa ba zai taɓa riƙe wani mutum ba ko wani gunki ko wani abu daban ba Allah ba a matsayin wanda zai tafi al'amuransa. Allah ta'ala shine abun bautansa, shine waliyinsa, shine wanda zai jidinci al'amuransa, amma ba zai riki wani ba, wato ba Allah ba subhanahu wa ta'ala. A cikin suratul zumar, fa ghayrallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun, yanzu wani Allah ne za ku umarce ni in bautawa ya ku jahilai, ya ku wawaye, idan ba bauta ba ga wanda ya halitta ka, ka kyale shi ka je kana bautawa wani abu daban wanda shi ma halittarsa aka yi, kai ne ma ka sassaka shi, kai kake kula da shi, amma ka bar wanda yake kula da kai mahaliccinka ne azurta ka ya zama baka bauta masa ba, wato ainihin jahilci a ciki, akwai kuma bauta a cikinsa. Ke sa masu bautan gumaka da masu bautan mutane da za su yi tsab su hankalta da su gane cewa ai waɗannan abubuwan bautan masu rauni ne, Allah ta'ala shi ne marinjayi, shi ne wanda baya buƙatan komai a wurinka, kai kuma kana buƙatan komai a wajensa. Wanda zai cuta, wanda zai iya karewa kansa cuta ba, sai zai iya kare maka azabar Allah. Wanda ba zai iya amfanar da kansa ba, sai zai iya amfane ka. Ko da ka dukkan bayin Allah, Allah ta'ala ne yake jibintan al'amuransu, kuma shi kaɗai ne ya tantanta, wato ainihin su bauta masa. Wani yana bautan gunki, sai zo ya samu dila sun yi fitsari a kan gunkin daga sama har ƙasa, kuma gunkin bai iya hana dila su hau su yi wasa a kansa ba, bai hana kuma su masa fitsari ba, amma kuma wai gunkin shi ne Allahnsa, shi yake girmamawa, yake darajawa, shi yake ganin zai ba shi aljanna. Amma da ya zo ya nitsu ya kwantar da hankalinsa, ya ce kai wannan bai kamata ya zama abun bauta ba, ya ce arabun yabudu salabanu bi ra'sihi laqad zalla man balat alayhi sa'alibu wa law kana rabban kana yamna'u nafsahu wa la khayra fi rabbin na'atul matalibu bari'tu min al asnam fi ardi kulliha wa amantu billahi alladhi huwa qalib. Yanzu abun bautan ubangiji shine dila za su zo suna fitari a kansa, ya duk wanda dila ya yi fitsari a kanta ya walakanta, ya ce da ya cancanci a bauta masa, wallahi da ba zai bari dila su masa fitsari ba. Ya ce to babu alkhairi ga abun bautan da shi kansa baya iya amfani da kansa, baya karewa kansa cuta. Ya ce na yi tawaye ga dukkan gumakan duniya gaba ɗaya, na yi imani da Allah ta'ala wanda shi ne mari jayi. Allah ta'ala ba buƙatar komai a wurinka, qul huwallahu ahad Allahu samad. Kace Allah shi kaɗai ne kuma shi ne abun nufi da buƙatu, sai ka nufe shi, ka daga hannu ka roƙe shi don ya biya maka buƙata, amma shi ba a neman komai a wajenka. Ibadan da kake yi kanka kake yi wa, ba shi kake yi wa ba. Da duk mutane za su zama masu tsoron Allah, irin tsoron Allahn Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah ta'ala ya ce wannan ba zai ƙara min komai a mulkina ba. Ya ce kuma ya ku bayina da za ku kasance fajirai, irin fajircin wanda ya fi kowa fajirci, kowa zuciyarsa ta zama irin ta shaitan, wannan ba zai rike wa Allah mulki ba. Saboda haka kenan kuna yi wa kanku ne, duk abin da kai ka yi wa kanka ne, in alkhairi ne to kanka kake yi wa alkhairi, in sharri ne kanka kake jawo wa sharri. Faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghayra zalika fala yalumanna illa nafsahu. Ya ku bayina ayyukanku ne nake kiyaye muku su, sannan kuma summa uwaffikum iyaha, in cika muku sakamakonsu. Wanda ya samu alkhairi ya gode wa Allah, wanda ya samu kishiyan wannan kuma kar ya zargi kowa sai Ubangiji subhanahu wa ta'ala, abada kar ya zargi kowa sai kansa. Saboda haka kai ka jawo kanka, sai ne kuma abun wato ainihin zai shafa. Saboda haka Allah ta'ala baya buƙatar komai a wurinka. Ma'anar wannan ayan shi ne la attakhidhu waliyan illa Allah wahdahu la sharika lahu, ba zan riki wani a matsayin waliyi ba sai Allah subhanahu wataala shi kadai. Innahu fatiru samawati wal ard, saboda shi ne ya kirkiri halittar samai da ƙasa, shi ne ma'anar fatiru samawati wal ard, ba wani ne ya yi kwaikwaya ba, shi ya kirkiri halittar su yayi su a haka. To kaga dukkan wanda zai zo ya roƙe ka ya ce maka kace wani shi zai baka aljanna, shi zai kare ka daga wutar jahannama, sai yana bata maka lokaci yana toke ka daga kan tauhidi. Shi tauhidi ne imani da musulunci irin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi, to Allah ta'ala ka yake rikewa duk abin da kake bukata. Alkhairin duniya da lahira Allah ne mai bayarwa, sharrin duniya da lahira Allah ne mai kare mutum, amma wani daban bai isa ya kare ka ba kar a ruje ka ce ka kama wani wali shine zai kubutar da kai a lahira. Allah ta'ala bai yi umarni da wannan ba. Ubangiji subhanahu wataala yace kul in wabannan wa huwa yut'imu wa la yut'am. Allah ta'ala shine mai ciyarwa ba a ciyar da shi, shine mai ba da abinci ka wanda yace ba Allah abinci, Allah ma ba a cin abinci. Allah shine mai azurtawa kuma ba ya neman wani ya azurta shi. Arzikin gaba ɗaya nasa ne, ba na wani bane. Shi yake dumbulowa yake bayarwa. Kuma ya zo a hadisi kudusi, Ubangiji ta'ala yace da za ku zo ku haɗu a wuri guda ya ku bayina da mutanenku da aljaninku na farkonku da na ƙarshe, duk a zo a haɗu, kowa ya roƙe ni buƙatarsa. Musan kowa da irin buƙatarsa, kowa ya roƙi buƙatarsa, kuma in ba wa kowa buƙatarsa duk abin da yake so. In ya ga dama ka roƙi tiriliyan ka da rikici, Allah ta'ala ya baka. Wancan ma ya roƙa Allah ya bashi, wancan ya roƙa Allah ya bashi. Da zan ba ku gaba ɗayanku wannan abin da na ba ku ɗin ba zai rage komai daga arzikina ba, sai dai kaman ka sa allura a teku, ka fitar da alluran ka duka daga tekun, ruwan ya ragu ko bai ragu ba. To ko ka tafila ka sa a teku, ko tirela ka dinga ciba, ko tanki tanki, tekun zai jo ne abu ne? To ballantana ka sa allura ka cire. To haka ne tafsirin Allah ta'ala, arzikinsa baya karewa, baya karewa, ya ba kullum karewa yake yi, amma bai talauce ba. Tun da aka halitta duniya na Allah yake barwa, har yanzu bai talauce ba. Saboda haka yadullahi mal'ala taghibu, hannun Allah a cike yake, baya kafewa. Saboda haka arzikin Allah baya kafewa. Ka zo yau a ha'ul laili wan nahar, yana bayarwa dare da rana, amma ba abin da ya kawai a cikin arzikinsa. Saboda haka Allah shine mai azai, ba buƙatan komai, baka taimaki Allah da komai ba, Allah shine mai taimakonka. Wannan kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin. Allah ta'ala yace ban halicci mutum da aljanna ba sai don su bauta mini, amma fa su sani. Dan yace su bauta mini din ba wai suna taimakona ba ne, su sani cewa ba na roƙon su arziki, ba na neman su azurtani, ba na neman su bani abinci. Allah ta'ala shi ne mai azurtawa, shi ne mai ƙarfi. Ina an ƙare, yanzu wani idan kana masa hidima, kana masa hidima don ya baka abinci, ko wani zai maka wani abu don shi ma ya fa'idanta da kai, to Allah ba buƙatan wata fa'ida a wajen bayinsa. Shi kaɗai ne mawadaci wanda baya buƙatan komai a wajen kowa. A cikin suratul Fatir Ubangiji ta'ala ce ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Ya ku mutane, ku sani ku ne mabuƙata zuwa ga Allah, Allah kuma shi ne mawadaci, shi ne abun godiya. Idan ka nema wajen Allah ka gama, in ka nema wajen ɗan adam ka nemi wajen wanda shi ma mabuƙaci ne, shi ma yana da buƙata. Saboda haka ko zai baka, zai baka wanda zai ishe ka, kila bai zai baka ba, kila ya ji haushinka. Allah ta'ala kuma so yake ka roƙe shi ma ya baka. Man lam yas'alillah yaghdhab alayhi, duk wanda baya addu'a, baya neman arziki a wajen Allah, baya neman bukata a wajen Allah, Allah zai fushi da shi. Dan adam kuma in kana nema nan ne zai fushi da kai. Fa'alna fa'atikum fa'unna fa'utumu wa man yaksuru ta'ala yawman sayus'ali. Mun roƙa kun bayar, mun roƙa kun bayar, duk wanda ya yi roƙo za a kosa da shi. Za a kosa da shi, za ka ɗauki buƙatunka gaba ɗaya ka je ka juye wa Allah. Shi Allah ba ganin girmansa. Amma ɗan adam ko kaɗan ka je ka juye masa sai ya ji haushinka, ko ya baka ma dai ya ji nauyinka ne ya baka kila, amma dai ba so yake bayar ba. Amma Ubangiji ta'ala kuma nema yake, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, Ubangijin ku yace ku roƙe ni zan amsa muku. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'a. Idan bayana sun tambaye ka dangane da ni, ka ce a kusa nake, su roƙe ni zan amsa musu. Ku tambaye ni in ba Ubangiji ta'ala ba, wa yake neman wai mai roƙonsa? Ku zo ku roƙa, ai kaucewa mai roƙo ake yi. To Allah ta'ala nema yake a zo a roƙa ya bayar. Yasa ne yace la taqza'anna li makhluqin ala dama'in fa inna dhaka madarru minka fi ddin fas'al Allah mimma fi qaza'inihi fa inna ma hiya bayna al-kafi wan nun. Karka kantar da kanka a wajen abokin, a wajen abun halitta. Kana kuɗi, kana son ya baka kai kana ganin wai shine ma komai naka kawai har kai haka wannan zai cutar da addininka kuma arziki wajen Allah ta'ala arziki yana tsakanin arzikin Allah yana tsakanin kafun da nun ma'anan Allah ya ga daman azaita kace cikun kasance arziki wajen zaitu ko amru ko bakar ko kali ko sai kaga yayi kudi wallahi galibin masu kudi galibi wallahi ba su san lokacin da suka yi kudi ba bayana da kace suka ankara kace suka gantsu masu kudi kasance su kuma kadi galibin su saka kunfa ya kuno ne kawai in Allah ya ce kasance kawai shikenan sai kaga wanda kudi ba wajen Allah wannan sai ta ba za ka roka wajen sama kuma dukkan wanda yake ya bar addu'a ya bar addu'a ba roƙon Allah sai Allah ya ji shi da roƙon mutane wannan kaida ne amma in kana roƙon Allah kana addu'a kuma sai Allah ya wadata ka kuma mutane ne za su baka watakila amma kuma arzikin ne Allah yake biyo da shi ta hannunsu yake biyo da shi ta hannunsu ko da aka sai su roƙa sai Allah ta'ala kuma sai ya biyo da arzikin ta wani wani Allah ne suke roƙo in kuma kace kai baka dogara ga Allah ba wani ne sai Allah ya barka da wannan ba zai iya maka ba ko babanka ne wallahi ko danka ne bai iya ba yau da gobe to ubangiji ta'ala shine mai yi shi yasa anan Allah ta'ala ya ce wa huwa yut'imu wa la yut'am Allah shine mai bayarwa ba a bashi shine mai azirtawa ba a azirta shi to da haka shine mai komai kuma bukata ne zuwa ga ubangiji subhanahu wataala Allah ta'ala ba bukatan komai a wajenku Allah ganiyun ne anka wa an mawadaci ne ba buƙatan komai shi ne rabbul alamin kul ka gaya musu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni umirtu an akuna awwala man aslam ni fa an umarce ni na zama ni ne farkon musulmi farko to inda ake bai musulunta ba sai zo yana kiran mutane zuwa ga musulunci za a karba ne ba za a karba ba manzo sai san da aka masa wahayi sai da sallama ya mika wuya farkon mutane a cikin al'ummarsa ne ya ce ya ko mutane ku zo ku musulunta ya ko mai aslimu ku musulunta to in da bai musulunta ba ta ce ah kai ka fara mana kai ka fara wa ghayru taqin ya'muru an-nasa bit-tu'a tabibun yutawi ghayruhu wa hasatim ya ayyuha ar-rajulu al-muallim ghayruhu alla li nafsika kana dhatta alimu tasifu ad-dawa'a li dhistiqami wa dhibana kayma yasifu bihi wa anta taqimu فابدا بنفسك وانهها عن غيها فاذا انتهك عنه وانت حكيم هكا كفاره da kanka kafara da kanka baka da tsoron Allah ka ce mutane ku ji tsoron Allah kaga ba za ka karba ba kafara da kanka ka koya wa kanka kafin wani ko da manzo sama da yazo ya ce mutane su musulunta shi bai musulunta ba sai da ba za ka karbi addini ba sai sa shine farkon musulmi a wannan al'umma ai shi bai yi wata wata ba ana masa wahayi kawai shikenan ya karba ana masa wahayi ya karba to kai ma idan an kira ka kai ka amsa ka mika wa Allah ta'ala wuya to wannan malume suka ce shine farkon musulmi a wannan al'umman amma kafin akwai annabawan da aka yi dukkanin su sun mika wa Allah wuya su ma musulmi ne lokacin ba hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kamar yadda yan bid'a suna cewa wai Allah sun hawa ya fi mala'ika Jibrilu shekaru tuntuni yana da tuntuni shi ne farkon halitta wai ba haifi mutum ba wai kuma shi ne farko ba haifi kakan kakansa ba kuma a ce wai shi ne farko kaga taba gani haka kaman fa ka tuba da uba ne ka ce dan nan ya fi uban dan ya fi uban zuwa ya riga uban zuwa duniya ka duba baban mutum da kansa ka ce dan ne ya fara zuwa duniya kafin baban wai zai yadda da wannan in kace manzo Allah kuma ya riga annabi Adamu zuwa duniya to kace manzo Allah ya riga babansa zuwa duniya domin annabi Adamu babansa ne shine abul bashar baban mutane gaba daya kaga wannan hankali bare dauka ba to annabawan da suka zo dukkanin su sun musulunta kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo duniya amma wannan ba na kasu ne ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba halitta shi ba to da haka da yazo kuma aka yi masa wahayi sai zama shine shugaban annabawan gaba daya a cikin suratul bakara ubangiji ta'ala yayi haka to mana fadin annabi ibrahim alaihi salatu wassalam Allah ta'ala ya ce qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin ubangiji ta'ala ya ce wa annabi ibrahim ka musulunta ka mika wuya ina mika wuya ga ubangijin talika annabi Ibrahim ya zo kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Haka nan annabi Yusuf yana cewa tawaffani musliman wa al'ikni bil salim, Allah ka dauke ni na ina musulmi ka riskar da ni da mutanen kirki. Annabi Yusuf ya riga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa duniya. Haka nan a cikin suratu Zariyat dangane da annabi Lut alaihi salatu wasalam, sai ta kuma wajanna fiha ghayra baiti min almuslimin, da aka aika mala'ika biyu da Mika'il da Israfil su je su halakar da alkariyan Sadum, alkariyan annabi Lut. Suka ce mu fa gida ɗaya kawai muka samu na musulmai, shine gida annabi Lut. A sai sun musulunta su ma kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka shi yasa malamin tafsiri suka fassara a nan cewa umirtu an akuna awwalal muslimin ayi ummati ko fi hadhihi al-umma, an umurce ni na zama farkon musulmi a cikin wannan al'umma. Qul inni umirtu an akuna awwala man aslam, ka tsaya musu ya suna an umurce ni ya zama ni ne farkon wanda ya musulunta ya miƙa wuya, ana shi ne farkon musulmi a cikin al'umma manzon Allah, a cikin al'umma manzon Allah ta salama, wato bukafin babu incan al'ummai da suka gabata ba. Sannan wala takunanna minal mushriki, kuma an umurce ni an ce mini kar ka kuskura ka zama mushriki, kar ka zama shirka. Har annabawan Allah ana musu kashidi a kan shirka. Allah ta'ala da ya abuje su ya faɗi istoshinsu ya ce walau ashraku la hadda anhum ma kanu ya'malu, da za su shirka da duk abin da suke aikatawa da ya rushe. Haka nan manzo Allah ya ce la in ashrakta la yahbatanna amaluka, idan ka yi shirka aikinka zai rushe, malaira za ka zama cikin masu asara. Saboda haka har annaba ana musu gargaɗin kada su yi shirka, kada su haɗa Allah bautan Allah da bautan wani. To amma kuma a nan yanzu idan ka zo wani kana wazi kana magana kan shirka da bid'a, shike nan sai a ce maka mai neman fitina ne, kake fitina kake son ka tara. Kuma annaban Allah sun yaƙi shirka, sun yaƙi bid'o'i. Duk wanda baya son a yi wa'azi a kan shirka ko akan bid'a, to shi bai ɗauki shirkan da bid'a wani yau bane, yana yin su ne. Amma in baka yi ne zai dame ka, idan an ce Allah ya tsine wa ɓarawo kai kuma baka sata, dole an kai ka zai tashi, ba zai tashi ba kwata-kwata. Amma in kana ɗan taɓawa ka ɗan haɗa sai ka ji ranka ya ɓaci. Duk lokacin da ake magana wa'azi a kan shirka ka ga wani baya so, yana ɗan taɓawa ne. In ana magana kan bid'a mutum yana ji kamar ana soka masa masilla ko wuƙa, to yana bid'a ne, yana cikin bid'a ne dumu-dumu. Amma in ba ɗan bid'a ba ne, yanzu ahlus sunna ka zo kana ragargazar bid'a, dariya kawai zai dinga yi. Irin ba ya kusantar bid'a amma kwata-kwata. Saboda haka mu gyara halayenmu, mu yi imani, mu gyara imaninmu. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce kar mutum ya kuskure ya zama wato daga cikin masu yin shirka. Saboda shirka shi ne babban zalunci a bakin ƙasa. Duk wani azzalumi to za mu shirki ne, don zaluntan Allah ta'ala yake bai ba wa Allah haƙƙinsa ba. Inna shirka la zulmun azim, shirka zalunci ne babba. Kuma shirka abu ne da in ka mutu zai sa ka wutar jahannama, kuma har abadan abada ba za ka fita ba. Innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'awahu an-nar wa ma lizalimina min ansar, wanda yake wa Allah shirka Allah ya haramta masa aljanna, kuma bai zai shiga makomarsa wuta. Saboda haka shirka shine Shaykhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab yana cewa a'zamu ma amara Allahu bihi wa a'zamu ma naha anhu shirk, mafi girman abun da Allah yake a cikin tauhidi, mafi girman abun da Allah ya hana shi ne shirka. To ka nisanci shirka. Ibn Kayyim yana cewa fashirku fahzarhu fashirkun zahirun zal qismu laysa ittikhazun nidji lirrahmani ayyan kana min qadarin aw al-insani yad'uhu aw yahjuhu thumma yakhafuhu wa yuhibbuhu kama habbati dayyad. Ita shirka kai kafa da shirka, kai kafa da shirka. Shirka na zahiri shine ka riki wani abu daban ba Allah ba a matsayin abun bautan ka, ko mutum ne ko dutse ne ko ma wani irin abu ne, ya zama kana roƙonsa ya biya maka bukata, ka yi wa Allah ta'ala shirka. Ko kana son sa irin son da ake wa Allah, ko kuma kana tsoron sa irin tsoron da ake wa Allah, ko kana tamani rahmar ka a wajensa ba wurin Allah ba, to ka zo ka shiga wuta har abadan abada ba za ka fita ba. Kar ka yadda wani yazo yana tsora maka wani mutum ya sa ka ji kana son tafiye da yadda kake son Allah. In kai aka kai wa Allah ta'ala wato shirka, ka ji tsoron wannan. Sai Allah ta'ala ya ce kul
قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك المبين
أن جدي تعالى إن أتوا قلك يا مسيح رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم إنني تبر أخاف إن أتورن عذاب يوم عظيم عذاب وترانا بجرمة إن عصيت ربي إذن تبع ونجدنا من ظالة ساسما ينا تورن تشه القيامة إذن يتبع وعلا إنا زي شقا إنا زي شقا إذن تتبع وعلا إنا ذاك شقا أنا دوت دونير ودونير الله kana da wata lahira ba ta Allah ba babu inda zaka shiga sama da ƙasa kana alkiyama ne za a tara mutane gaba ɗaya na farkon su da ƙarshen su a farfaji alkiyama sannan a sa mala'ikun su kewaye su waje a rabu kawai malaku saffan saffan in an ce mala'ika fa ka kararo wai kamar soja ya wuce nan jiya mun yi bayani a tafsirin mu ƴan adam ba su isa su ga mala'ika ba ba kai ta ka ga mala'ika ba so da ka mala'ika ya fi ƙarfin ka ganshi idan Allah ta'ala ya sa ya dawo a suran dan adam sannan sai ka ganshi idan Allah ya kaddara maka zaka gani kamar yadda sabo maza sun ka ga mala'ika jiro a suran dan adam to za a zo da mala'ikun a suran su yin ya za a yi shikari kuma kowa mai laifi ne hatta annaba a tsore suke a tsore suke a wannan ranan a tsore suke kai ka sani kai mai laifi ne amma za a zo a kewaye ka a kewaye ko ta ina sai Allah ta'ala ya ce ya ma'asharal jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqdari samawati wal ardi tanfudhu la tanfuduna illa bi'iznillah ya ku mutane da aljani idan akwai wanda zai iya gudu yau ko ya shiga sama ya je ya fada ya buya a cikin sama ko ya tsaga ƙasa ya shiga ya je ya buya a cikin ƙasa don Allah in akwai wanda zai iya yin haka yayi idan akwai wanda zai iya gudu ya gudu babu wanda zai iya ba ne mutum to ko ana ga kama ga kai fashi da makami aka kewaye ka da yan sanda da sojoji aka ce ka gudu ina zaka gudu ba inda zaka je balle an kewaye ka da mala'iku to saboda haka babu wanda ya isa ku cewa Allah ta'ala tunda haka ne duk mutum dan adam ya ji tsoron Allah ya ji tsoron sakawa Allah ta'ala saboda akwai rana mai girma da take zuwa nan gaba tana nan tana zuwa ranar kiyama rana ce mai girma Isa Allah ta'ala ce wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Tsoron ranar da za ku koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala a cikin ita ce ranar alkiyama. Ubangiji ta'ala a cikin suratul Taqafif yake wailu lil mutaffifin alladhina idza ktalu 'ala an-nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun yawmin 'azim yawma yaqumu an-nasu li rabbil 'alamin. Azabar Allah ta tabbata ga masu tauye mutu wanda idan nasu auna wajen mutane za su tsika har ma yafi yanda ake bukata idan nasu sayar kuma sai su tauye ba za su tsika mudun ba Allah ta'ala ya ce waɗannan ba sa tamani za a tashe su ranar alkiyama ne rana mai girma ranar da mutane za su tsaya a gaban Allah ta'ala ba sa tamani haka Abdullahi bin Umar da ya karanta wannan ayan ya fashe da kuka saboda haka wannan ranar rana ce da girma liyomin azim yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin masu tauye mutu ba su ne masu sabon Allah ba qul inni akhafu in asaitu rabbi tauye mutu su ji tsoron Allah yanzu fa mutu yana da yawa masu sai da mai ma suna tauye mutu wasu su domin tauye mutu tauye su sai shi ma mutu ne a zo ka zuba mutum lita goma ya ba kudin lita goma sai lita takwas ne ko lita tara ka daure ka sa injin yana gudu za a ba da man yana gudun da yake ya fi ba da man da yake wannan shi ma tauye mutu ne ko kai wani sikeli kana sai da nama ko kana sai da wani abu da ake gudawa a sikeli zai zama sikelin baya gudu zai ba da goma amma kuma tare ya bayar ko takwas da mutum ya ji tsoron Allah ka daidaita litanka ka daidaita sikelinka ka daidaita kwanon awunka ka auna da irin kwanon awun da ake auna ka siyar da irin kwanon awun da ake siyarwa sannan kuma kar ka cika ya wuce gona da iri ka haɗa da hannu in zaka auna, kar kuma ka karkata ya zube ka auna mutum kwano uku bai wuce kwano biyu da rabi ba. Idan kai haka za ka haɗu da azabar Allah, shine wailun wailun din wa'in fi jahannama lo suyirat bihi jibalud dunya azaban min harriha. Wani kori ne a wutar jahannama da za a sa duwatsun duniya gaba daya da za su narke saboda kokunan wannan dutsen, a ciki za a jefa mai tauye mutu ko mai tauye sikeli ko mai tauye lika. Gara ka kara faraki ka kara riba ya fi maka alheri a kan ka rage. Mutum ya siya ya san nawa ya sayi litan, ya san nawa ya sayi kowane kilo, ya san nawa ya sayi kowane mudu. Ka ci riba mai yawa ya fi a kan ka rage, ya zama kana aunawa ba cikakke ba. In ka yaka za ka haɗu da Allah ta'ala za ka shiga cikin azaban Allah, kuma sai ka biya mai haƙƙi haƙƙinsa. Manzon Allah ya sama aka ce ya faɗa wa mutane shi fa yana tsoron wannan rana ta alkiyama, rana mai girma in ya saba wa ubangijinsa. Rana ne da take sa yaro ya furfura, yaro karami saboda birki da tashin hankali sai furfura ta feso masa. Sai sa ubangiji ta'ala ya ce fa kaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'alu al-wildana shiba. Kai ya za ku kare kanku daga azabar Allah, daga azaban wata rana da take sa mutane su zama masu furfura, take sa yara su zama masu furfura idan kun kafurta Allah. Idan ka kafurta Allah za ka kare kanka daga wannan ranan, wanda yaro ma ba bai da laifi zai bilkita har sai yayi furfura balantana mutum wanda yake bari. To ta za ka kare kanka daga wannan azaba? To da haka wannan ranan rana ce mai girma. Ya ayyuhan nasu, ya ayyuhan nasu, ya ku mutane ku ji tsoron ubangijin ku, girgizan alkiyama abu ne babba. Ranan da za ka ga mutane suna cikin maye kuma ba su sha abun maye ba, ranan da mai shayarwa za ta jefar da abun shayarwanta, ta jefar da ɗanta yana cikin shan nono, mai ciki za ta haihu lokacin haihuwan bai yi ba saboda azabar Allah. Saboda haka ku ji tsoron wannan ranan. Sai Allah ta'ala ce man yusraf anhu yawma idhin faqad rahima wa zalika al-fawzul mubin. Man yusraf anhu yawma da shi gabarin azabar Allah a wannan rana ta alkiyama sai zama shi kai na cikin aminci, ba cikin azaba faqar rahima, hakika Allah ya masa rahama, Allah ya masa jin kai. Wa zalika alfawzul mubin, wannan shine wato yabo wanda yake mabayyani. Ranan alkiyama ba a azabtar da shi ba, baya cikin azabar Allah, wannan ya samu babban rabo, kuma Allah ta'ala ya ji tausayin sa ya masa, wato ya masa rahama. To ya za ka yi ka samu wannan rahaman? Shine ka zama mumini, ka zama mai imani, ka zama mai imani, cikakken imani, ka ji tsoron Allah. To Allah zai gusar da kai, zai juyar da kai, ba za ma ka ga wannan azaban ba. Kamar yadda ubangiji ta'ala ya ce allazina amanu, abunan allazina amanu wa lan yalbisu imanuhum bi zulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Wadanda suka yi imani ba su cutanya imaninsu da shirka ba, waɗannan suna da abinci ranar alkiyama, kuma su ne shiryayyu a nan duniya. Babu tsoro, babu fargaba, babu tashin hankali a wannan ranar. To shi yasa nan Allah ta'ala ke cewa duk wanda aka juyar da shi bai fada cikin azaba ba ranar alkiyama, to Allah ta'ala ya tausaya masa, ya masa rahama. Kuma wannan shine rabo wanda yake mai girma. Shi ta'ala yana faɗa a suratul Ali Imran, yana cewa kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawma al-qiyama faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz wa ma al-hayatu ad-dunya illa mata'ul ghurur. Allah ta'ala ya ce kowane mai rai zai dandani mutuwa. Ana cika muku sakamakon ayyukan ku ranar al-qiyama ne. In kai ne duk wanda aka nisanta shi daga wutar jahannama aka shigar da shi aljanna, ko shakka babu wannan ya samu babban rabo. Saboda haka babban rabo shine a lahira kaga ka tafi aljanna. Kaga cewa baka shiga wutar jahannama ba, to shine ka zama mai rabo. Amma duk abin da zaka yi a nan duniya, duk abin da aka maka to da saura, duk iman da aka maka, sai ka je lahira ka ganka wato ainihin aljanna kafin wato ka zama wato ainihin mai babban rabo. Sai Allah ta'ala ce wa in yamsaka Allahu bi dhurrin,
wa in yamsaka الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير.
وبنشي تعالى وإن يمسسك الله بضر إذن الله تعالى يشاء فيك دوني تشيو كوني توتروا كما الله تعالى جربك دا وتجنيا شين رشل لافيا ويجربك دا تلوتي ميزنني كوت أورو dan ya jarabe ka da wannan fala kashi falahu illahu wani yayi maka wannan sai Allah kaje ne zai iya yayi maka gargaje ka bi boka maka gargaje ka cikin tsubu ko su mutane ka dauka wani zai iya maka ba wanda zai iya maka sai Allah ba wani wanda yake da magani da zai yayi maka wannan ciwon ko talauci ko wata fitina sai Ubangiji subhanahu wataala wa in yamsaska bi khairin in kuma ya shafe ka da alkhairi wato yana nufin zai azurta ka ko zai baka lafiya ko kuma wata ni'ima daga cikin ni'imomi fa huwa ala kulli shay'in qadir shi mai iko ne akan komai babu wanda ya isa kuma ya hana abaka wato ainihin wannan ni'ima din wato Allah ta'ala shine mai kaddara alkhairi kuma shine mai kaddara sharri shine al-iman bi qadari khairihi wa sharrihi imani da kaddara alkhairi sa da sharri sa kuma in ya jarrabe ka da sharri ba wanda zai yayi maka sai Allah idan ya jarrabe ka da ni'ima ba wanda ya sai dauke maka wannan ni'iman Allah ta'ala shine mai yin komai wato Allah ta'ala ba mai bibiyan hukuncin sa amma a nan duniya wani zai iya maka wani abu ai ta bibiya ai ta bibiya Allah la mu'aqiba li hukumi a cikin suratul fatir ubangiji ta'ala ya ce ma yaftahi Allahu linnati min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'd wanda Allah ta'ala ya bude wa bayin sa na rahama wanda ya sai rike in Allah ya koro arziki ya kone ya rike Allah ya kaddara zaka yi arziki wallahi duk hasada mutum bai isa ba duk zagon kasa mutum bai isa ba sai ka zama mai arziki Allah ya kaddara maka da ka samu ilimi ka zama malami ba wanda ya sai hana Allah ya kaddara maka lafiya ba wanda ya sai hana ya kaddara maka walwala da kwanciyar hankali ba wanda ya sai hana sannan kuma idan ya rike rahamar kuma ya zama jarraba ka zai shiga talauci da cuta ba wanda ya isa kuma ya maida wannan abu ba wanda ya sai baka in ya rike rahamar ba wanda ya sai baka ubangiji subhanahu wataala shine mai bayarwa hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari da muslim daga cikin addu'o'in da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake yi bayan sallah yana cewa allahumma la mani alima a'taita wa la mu'ti alima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minka jaddi ya allah babu mai hana abun da ka bayar idan ka bayar ba wanda ya sai hana kuma babu wanda ya sai bada abun da ka hana in Allah ya baka an baka in bai baka ba kuma an hana ka turan gini turan zani ba wanda ya isa sannan kuma duk wani mai daukaka ko mai dukiya dukiyarsa ba za ta masa amfani ta hana Allah ta'ala ya kama shi ba saboda yau malayan fa'u malun wala banu illa man asallaha bi qalbi sahih ya yanka da dukiyanka da wata alfurmanka da wata daukakanka zai hana Allah ya azabta da kai ba in baka masa biyayya ba saboda ka shine mai bayarwa shine mai hanawa saboda haka ba wanda ya isa baka sai Allah ba wanda ya isa hana ka kuma sai Allah ma'anan wannan in kun fahimta idan an baka Allah ne ya kaddara a baka idan an hana ka Allah ne bai kaddara ba shi yasa ba baka ba aka hana shikenan ka huta fa in ka sa wannan a ranka baka da matsala baka da kura baka da rikici ma da jama'a ko Allah ne bai yi ba shikenan kuma in kana da shi din da zai amfane ka ba sai Allah ya kaddara zai amfane ka mutum nawa ne suke da arziki ba sa moran arzikin nasu suna cikin wahala da buri suna bautawa kuɗi akwai masu bautawa dukiya suna da ita a hannunsu amma bauta mata suke wahala kawai suke sha to Allah bai kaddara musu amfanuwa da dukiyar bane ba za su taɓa amfana da ita ba ka dogara ga Allah subhanahu wataala kamar yadda lamarin kai zuwa ga Allah Allah shine mai jibintan ayyukan bayinsa shine mai yaye masifu shine kuma mai ni'imta bayinsa ubangiji ta'ala ya ƙara mana imani da tsoron Allah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناقة كمان منادى